السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. غوديا تتبتك الله تبارك وتعالى دي هذا فسكو كمو أولا مسلا تشيمي البركة نا مسجد النور أولا مببنبرني نا تاريا ناجيريا أبوجا أقبوم ودن فسكو كيما سوء البركة ina mana fatan alkhairi a wannan rana, ina fatan Allah ya sa mana albarka cikin abin da zamu tattauna a kansa. Maudu'in mu da zamu yi magana akai ya shafi kowa da kowa, nace kowa da kowa, da musulmi da wanda ba musulmi ba. Zamu yi magana akan ash-shakhsiyatul bariza, azamu basharin fil alam, wani mutum fitacce mai matsayi wanda a duniya Allah bai taɓa yin wani ɗan adam mai daraja irinsa ba, shine Muhammadu ɗan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam. Akwai buƙatar lokaci bayan lokaci a rinƙa yi wa mutane bayanin daraja da matsayi da ɗabi'u da halaye na ƙwarai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka wannan lakcha muka sa mata suna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mubtada ce da khabar, Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. So jaka ce mai fadi da kaya da yawa a cikinta, zan yi ta budewa ina warwarewa ko kuma kuna karba. Wannan bawan Allah shine khairu ahlil ardi nasaba, a duk duniya ba wanda ya kai shi kyakkyawan nasaba, alal itlaq, sake ba kaidi. Shine yake da nasabar da tafi ta kowa, wadda hatta makiya waɗanda ba musulmi ba sun shaida akan wannan matsayi da Allah madaukakin sarki ya bashi. Mutanansa su suka fi mutanen kowa. An yi annabawa, an yi manzanni da yawan gaske, kuma duk kowane annabi yana da mutanensa. To duka ka haɗe mutanen annabawa da manzannin gabaki ɗaya, babu mutanen da suka kai mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daraja da matsayi. Kamar yadda kuma ƙabila sa ita ce mafi ɗaukakar ƙabila, shine Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب har zuwa karshe nasabar sa tana tikewa zuwa ga dan annabi Ibrahim shine Isma'il. Kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jika ne daga cikin jikokin annabi Ibrahim alaihi salam, shi yasa yake ce da annabi Ibrahim baban shi ne, wanda wannan matsayi zai bayyana mana a cikin insha Allah ta'ala tattaunawar da zamu yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi a Makka, wannan sanannen gari a duniya, shahararren birni, ba wanda bai san shi ba, da musulmi da wanda ba musulmi ba, kowa ya san garin annabi. Sai ya maida garin ya zama popular gari, sanannen gari, dan kar ma a ce a ina aka haife shi, ai ta tambaya a kasa gane garin da aka haife shi. Kowa ya san Makka, ko ya faɗe ta da Turanci ko ya faɗe ta da Hausa, Makka ne Makka ce. Sannan Allah tabaraka wataala ya kaddara masa hijira daga Makkan ya koma Madina, ya dada kafa daula Islamiyya, wanda daga nan ne ya yi ta ainihin yaɗa musulunci har ya zo mana nan inda muke. sallallahu alaihi wa sallam yayi rayuwa ta hakuri kwarai da gaske wanda a tarihi na musulunci ana so musulmi ya rinka karanta tarihin yadda annabi ya rayu a makka da yanda ya rayu a madina dan ya koyi hakuri dan ya koyi juriya dan ya koyi mantuwa akan wasu abubuwa da za a iya tunkarar sa da shi ko a tunkari addinin sa a matsayin sa na dan makka iyayensa sanannu ba baki ba su ne asalin gari su ne tushe amma ta kai ga lokacin da aka kore shi a garin makka aka hana shi bautawa Allah aka hana shi ibada aka hana shi ya tashi ya ce Allah yace Allah aka ce ƙarya yake yace gaskiya yazo da shi aka ce matsafi ne shi qalu innahu sahir sun ce matsafi ne shi sun ce makaryaci ne shi sun ce kaza babu abin da basu ga ya masa bana batanci amma idan kare yana haushi kana kan tafiya baka waiwaya shi dan waiwayan sa bata wa kanka lokaci ne yau gashi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai da awarsa ta kai yayi aure a makka ya kuma aure shahararriyar mata nana Khadija binti Khuwailid al-Asadiyya wanda take sananniyar mata ce kuma mace mai daraja kuma mace mai matsayi Allah da hikimarsa da yazo sa ya fara yin aure sai ya auri nana Khadija a matsayin bazawara kuma ta auri maza guda biyu ta haihu da su yana da shekara 25 ya auri nana Khadija ita ma tana da shekara 25 ya aure ta wannan shine zancen da yafi inganci ba shekara 40 kamar yadda aka yada ba sauransu wai me hikimar haka dan a daga darajar zawarawa a ƙara matsayinsu da kimarsu sannan kuma dan a nuna maka ita wannan duniyar duk abin da ka sani to mai karewa ne babu wani abu mai tabbata kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram komai mai karewa ne kuma Allah ya zo ya bashi dukkan wani matsayi da duk wata mace da zai iya zuwa ya aure ta da yawa daga cikin matan da ya aura zuwa suka yi suka bada kansu gare shi sallallahu alaihi wa sallam yana da matsayi yana da daukaka kuma Allah madaukin sarki cikin hikima da ya zo ambatan sunan shi Muhammadu sai ciro shi daga sunansa kamar yadda ya ce wa shaqqalahu min ismihi liyujillahu fadul arshi mahmudun wa hadha Muhammadu Allah ya tsagan masa suna daga sunansa dan ya girmama shi kenan in kun fahimce ni mutum ne mai girma kenan mutum ne mai daraja mutum ne mai matsayi shi zul arshi mahmudun shi kuma Muhammadu sunansa Muhammadu Allah Mahmud shi kuma Muhammad duk kusan abun guda ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah yayi shi ya zamanto al-uswatul hasana abun kyakkyawan koyi fi kulli al-ahwal a cikin dukkan yanayi kuma wali kulli nas ga dukkan mutane gaba ɗaya duk dan kirki duk dan arziki duk dan mutunci duk dan da ya san ya kamata to zai sha'awar yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko bai koyi da sallarsa ba ko bai koyi da azuminsa ba to yayi koyi da kyakkyawar alakarsa da mutane yayi koyi da tausayinsa yayi koyi da jinkayinsa yayi koyi da taimakonsa yayi koyi da tsarin mulkinsa da shugabancinsa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira haqiqa kyakkyawan koyi ya kasance gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama uswa hasana kyakkyawan koyi ma'ana ai yana da dabi'u na kwarai da za a yi koyi da shi amma ga wanda yake fatan kuma yake tsammanin gamuwa da Allah lami lafiya da ranar lahira wa dhakara Allah kathira manzon Allah shine shugaba shine jagora manzo Allah yana nan a matsayinsa na malami wani lokacin dan kasuwa wani lokacin miji wani lokacin uba wani lokacin malami wani lokacin ya fito a ainihin fakiri wani lokacin ya fito a matsayin mawadaci kai dukkan mutane gaba daya suna da buƙatar sirarsa su san tarihinsa su san irin kyawawan dabi'u da Allah ya girmama shi sallallahu alaihi wa sallam kadan daga cikin su mutum ne mai girmama mutane shi aka ce idan yazo zai maka magana to yakan fuskance ka ne ya baka full concentration ba a yi masa magana yana sama-sama a'a idan zai fuska zai magana da kai sai ya juya kalle ka gaba daya komin karancin ka komin rashin wadata ka komin rashin daraja ka komin rashin matsayin ka idza takallama aw kallama an-nas yi idan zai magana da mutane to ya kan fuskanci mutane ga baki daya sannan kuma yana yi mutane magana da abin da za su fahimta idan ya je inda ba a gane yaran sa to sai yayi magana ya sa a fassara musu abin da yake nufi sannan kuma kullun annabi yana yi mutane magana da abin da suke fahimta suke iya dauka baya zuwa ya gaya musu abin da hankalin su zai dauka ba yuhaddithun nas bima ya'rifun yana yi mutane magana ne da abin da suka sani kuma yana musu mu'amala bil lutfi war rahma mu'amala ta hanyar tausasawa da jin kai da tausayi sallallahu alaihi wa sallama idan ka zo dangane da abinci shi kan duk wani abincin da ya saukaka to abincin sa ne baya aibanta abinci komi aka bashi in zai ci in ishtahahu akalahu wa illa tarakahu kamar da imamu tirmidhi ya rawaito a cikin shamail muhammadiya idan an kawo masa abu in yana so zai ci kuma shi baya cewa sai kaza sai kaza komi abinda Allah ya hore a lokacin to shi yake ci amfani da shi ya wuce wurin shimfida duk abin da ya samu ita ce shimfidar sa matan sa sun ruwaito mana cewa shimfida Annabi sallallahu alaihi wasallama ciyawa ce ciyawa ce aka sa aka lullube ta aka yake kwanciya wata rana wata daga cikin matan sa ta yi masa shimfida sai ta samu mayafi sai ta ninka mayafin gida biyu gida uku haka dan ya danji laushi sai ya kwanta sai yayi bacci mai tsawo sai ce ya aka yau ya kai wannan lokacin haka bai tashi ba sai duba sai ga shi shimfidar da aka yi masa ne mai laushi da yawa sai ya ware ta yace kar a sake masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a annabar rahama a cikin ciyawa yake kwanciya ciyawa yake kwanciya ina maimaita wannan kalmar dan ka san cewa lalle Allah ya maka ni'ima lalle Allah ya girmama ka lalle Allah ya baka koda kana ganin cewa bai baka ba amma wallahi ya baka wannan mutumin fa a duk duniya ba wanda yafi shi kuma duk duniya ba wanda Allah yake so sama da shi sallallahu alaihi wa alihi sallam duk wanda ya zo masa abokin zaman sa ne kowaye ko yara sai ga yana hira da su kamar abokanansa ko dattijo ko karamin mutum ko babban mutum kowa abokin zaman sa ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba takurawa kansa ya nemo abinda babu shi ya tawhala a rayuwa ba shine ake cewa ma takallafa mafqudan abinda babu shi ya mutsanta wa kansa sai ya same shi baya yi kurin abinda ya samu shi yake amfani da shi sannan kuma wala radda mawjudan abinda ya samu kuma baya gullar da shi baya jefar da shi yace baya so baya aibanta duk abinda Allah ya masa na arziki idan ka zo dangane da sirarsa malaman tarihi Allah ya musu rahama sun sifanta mana annabi ba abinda ba su bari suka bari a cikin sifofinsa komai sun yi mana bayani gangan jikinsa komai halitta ta fai aka yi bayani akan shama'ilul muhammadiyya sifofinsa na halitta da sifofinsa na ɗabi'a har fuskarsa tsage da wato irin yadda yanayin fuskarsa suke tsawonta da fadinta da siririnta duk an gaya mana har gashinsa an gaya mana furfura nawa yake da ita a tsakanin kansa da gemunsa adadin furfurar kafin ya bar duniya sai da aka irga aka faɗa a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam ya yake wa mutane magana an gaya mana in yazo magana yana yi a cikin nutsuwa yana yi a hankali yana kuma magana yakan maimaita ta da mai rubutu zai rubuta to zai iya rubuta abinda annabi yake faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallama hatta motsa hannunsa da yake yi idan yana magana da an ruwaito mana cin abincinsa ya yake ci an ruwaito mana in abu ne da zai dauka da hannunsa to da wannan hannaye kwaya uku yake ci da wannan babbar yatsa da wannan manuniya da ta tsakiya a haka yake dauka abinci yake ci sallallahu alaihi wasallam baya cika hannunsa da abinci har tafin hannunsa baya yi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma yana cin abinci daidai cikinsa baya cin abinci over yanda zai iya cutar da gangan jikinsa ko kuma ya cutar da abokin cinsa wanda yake ci tare da shi idan ya zo shan ruwa an gaya mana yana idan zai sha ruwa da yawa yana sha da numfashi uku ya makwarwa daya in an ce numfashi daya zai sha iya numfashi sai ya sauke sai kuma ya dada sha sai ya sauke sai ya dada sha sai ya sauke wani lokacin yakan wadatu da numfashi daya wani lokacin da numfashi biyu hatta abun hawansa an gaya mana yana hawa jaki, yana hawa alfadari, yana hawa kaza, duk dabbobin da annabi yake hawa da arwaito. Har aka ruwaito wata rana ya hau jaki yayi tutsu da shi ya fadi har ya ji ciwo, har ake zuwa gida ake gaishe shi sallallahu alaihi wasallama. An gaya mana yana tafiye-tafiye, ga kuma tsarin da yake yi in zai yi tafiya. Saboda adalcinsa, idan zai yi tafiya to yakan yi wa matansa ƙuri'a ne. Adadin matansa gaba ɗaya ba zuwa yake ya zaɓi amarya ba, ba zuwa yake ya zaɓi wacce ga dama ba, a'a ƙuri'a yake yi. Ƙuri'a kuma an bar wa mutane su yi ga bisa dukkan yanayin da suka ga za su iya yi. Duk dabarar da za ka yi ta fito da sunan ƙuri'a a musulunci, to ba laifi za ka iya yin ƙuri'a. Wacce Allah ya sa rabanta ne sai ya ɗauke ta. Da nan nake jawo hankalin mutane waɗanda suke da iyali sama da guda ɗaya, ku ji tsoron Allah a kan matanku, ku kyautata mu'amala ga matanku. Kada mutum ya zubar da mutuncinsa a idon iyalinsa. Idan ya zama ba ka da kima a idon iyalinka, sun siffanta ka da zalunci, sun siffanta ka da kama karya, to ba za ka yi mutunci a idon mutane ba. Mata suna kuka da yawa ƙwarai da gaske dangane da rashin adalcin da ake musu idan an zo tafiye-tafiye. Mutum ne yana yawan tafiye-tafiye, ko zai je wani guri kawai sai ya tsaya ya darje a cikin matansa, sai ya zaɓo ce zai zaɓa ce kawo fasfo ɗinki da ke za a tafi. Wallahi wannan zalunci ne, wallahi wannan ba shari'a ba ne, wannan ba addini ba ne. Sai dai inda sun matan sun haɗu sun yarda, ƙuri'a ake musu. Idan kuma kai ƙuri'a wa guda uku ko guda huɗu ɗaya ta ci, to next tafiya idan za ka yi to ita ba ta cikin ƙuri'a, don kar ka ce sake shigowa a zo a yi da ke. Wataƙila ma ka ba ta leakage answer, ka ce in kin ga takarda mai ɗan baƙi-baƙi a gefe ita ce answer ki ɗauka. Kar ka yi haka, ka cire ta a gefe sai ka yi waɗannan guda uku. In ɗaya ta ci sai ka tafi da saura guda biyu. Idan ka sake zuwa sai ka sake yi waɗannan biyan. In ka sake zuwa kuma sai ka yi ƙuri'a ba sai ka tafi da ita. Wani bawan Allah ba shi da lafiya ya ɗauki cikin matansa yana tafiya. Suka ce Alhaji mu ma muna buƙatar mu je mu ga inda ake gani, ba za a je da ku ba. Yayi ta faɗa yayi ta bala'i, to ba yanda za a yi da shi. Manyan mutane a gidajensu sai abin da Allah ya kurum, mulki suke bugawa na fitar hankali. Sai dai Allah ya tsare, Allah ya kiyaye. Amma akwai ranar babban mulki, ranar tashi alkiyama, ranar da za ka zo ka yi bayani. Ya ɗauki mata ya tafi da ita, ashe ba shi da lafiya ne, jinya ya ji. Suka tafi suna Allah ya isa an shiga hakinsu. Insha Allah da ya je can ɗin ya mutu, a hakan ya tafi. Wannan mata idan an tafi da ita, a bata kuɗi, a bata daloli, ta je ta yi sayayya, a bata kaza, a bata kaza, ai komai da ita, tana tare da miji ba tare da haƙƙi ba. Kuma gobe ma an zo ita za a ɗauka. Yaya 'ya'yanka za su ganka da daraja ka wulaƙanta mahaifiyarsu? Yaya matanka za su ganka da kima ka nuna kwaɗayinka a fili? So mu gyara wannan gaɓar, gaɓa ce ta gyara. Manzo Allah ya ce duk wanda ya yi rashin adalci wa iyalinsa zai tashi ranar tashi alƙiyama, wa shiqquhu ma'il, ɓangaren jikinsa a shanye skeleton zai zama. Shi yasa ko duk wanda ya san ba zai iya adalci ba, wallahi ya haƙura da mata guda ɗaya. Qur'ani ma cewa wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. Idan kun sani cewa ba za ku yi adalci ba, to ku haƙura da guda ɗaya. Kai guda ɗayan ma ba za ka yi ba, haƙura ka nemi baiwa ka aura. Saboda kiyaye haƙƙin kada ka zalunci wani. ƴaƴan kuma an ce kada ku yi zalunci tsakaninsu, ku yi adalci tsakaninsu. Wanda wannan fa kana da iko ka mallake shi, kai ka haife shi, maniyinka ne. Amma manzo Allah ya ce ittaqullah wa'dilu baina auladikum, ku ji tsoron Allah, ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku. Kada a zo a ware ƴaƴan wance a yi mata a yi musu hidima, a ware ƴaƴan wance a sai musu filaye, a ba su filaye, a ba su allocations, a yi musu kaza, a yi musu kaza. ƴaƴan wance kuma tunda ba a yin ta, ba a santa, a batta a ainihin wato wulaƙanci. Wanda wannan ba daidai bane, kamar yadda wasu suke nuna a zahiri, suke nuna zalunci a tsakanin ƴaƴansu, shi ma wannan yana jawo rashin albarka a gida. Kai haƙuri duk ɗan da kai ka kuskura ka haife shi, to ya zama ɗanka. Wani ɗansa ya fanɗare masa, ya masa ba daidai ba, yana jin haushinsa, baya jin daɗinsa, sai ya ce in na mutu kar ka yadda ka ci gadona. Sai malami ya ce masa a karamin kallah, ai baya cikin haƙƙinka, in dai ka yadda ka mutu ɗin, to insha Allah ko dukanka yake yi wannan ɗan sai ya gaje ka. Duka, in duka yake maka kullum, in dai ka riga ka mutu to shikenan. Wai dan a nuna ma intimacy ɗin, wato kusanci tsakanin wato ɗa da ubanshi. ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku. Ita ma gaba ce mai muhimmanci. Wata rana wani sahabi ya ware wani daga cikin ƴaƴansa guda ɗaya ya bashi gona, sai ya zo ya samu matarsa yana murna ce ai na ba wa ne gona. To matar ta sha sunna, matar ta yi karatu, ta yi ilimi, almajiran manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ita ma, sai ta ce ka gaya wa annabi, bata musanta shi ce abin da kai ba daidai bane, ka gaya wa manzon Allah ka haisa shi a matsayin shaida, yace a'a. Ta ce to maza garzaya ka je ka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka ware ɗanka guda ɗaya ka bashi gona. Yana zuwa gurin manzon Allah ya ce masa sallallahu alaihi wasallam ai na bawa ɗana wani gona, sai manzon Allah ya ce a kulla waladika nahaljahu, kowane ɗaya daga cikin ƴaƴanka ka bashi gona. Ku ji karatun nan ku fahimce shi, kowane ɗaya daga cikin ƴaƴanka ka bashi gona, sai ce a'a. Sai ce to tashi ka bani guri, fa ashhid ala hadha ghairi, ka je kai wani ya maka shaida ba ni ba. A wata riwaya yace fa inni la ashhadu ala jawr, ni ma na yin shaidar zalunci. Ashe ba wada wani abu a fifita wani da akan wani a cikin ƴaƴa, wannan ba adalci bane, zalunci ne. Kuma shi ma akwai tambaya, so ku kiyaye dangane da ƴaƴanku, mu yi adalci dangane da ƴaƴanmu, mu zauna da su lafiya. Kuma akwai waɗanda suke da ɗabi'a ta fifita ƴaƴa maza akan mata, tunda shi namiji ne, sai ga bangaren mace ƴaƴa maza ya fifita su. Idan zai je wani guri ƴaƴansa maza zai dauka, idan zai wani abu zai je sayayya ga wani abu na yara ƴaƴansa maza zai dauka. To ƴaƴanka mata fa su kullun an bar su a gida, waye gaya maka? Su ma suna da haƙƙi, ka dauke su ka tafi inda zaka je da su, ka sa su yi shiga ta shari'a, ka kai su inda zaka kai su. Kuma hidimar da kai wa ƴaƴanka maza su ma dole ne kai musu. Yanzu wani zai gidan miliyan kaza ya ba wa ɗansa na fari saboda yayi aure, to ɗanka na biyar na shida na bakwai wallahi shi ma yana binka bashi. Sai dai ka gina masa ka ce wannan gidan ka zauna a ciki, amma in na mutu yana cikin na gado. Wani ya sai mota miliyan kaza ya ba wa wani daga cikin yara, to su sauran yaran fa sai a ce ai lokacin su bai zo ba. To in fa suka zo su ma suna da haƙƙin, sai ka ba su wannan abin da ka ba wancan. Sai dai ka bashi a matsayin aro, ko kuma saboda yana maka wata kulawa, ko kuma in yana maka aiki ka sa masa albashi ka biya shi. Wannan in ka bashi kuɗi sama da yanda kake ba wa kowa, ka bashi haƙƙinsa saboda yayi maka aiki. Amma haka zikau saboda shi ɗanka ne, kai masa wata hidimar da baka yi wa sauran ƴaƴa ba, wannan shi ma ana ce da shi jawr, ba daidai bane. Musulunci jama'a shine mu yi kokari mu san me shari'a tace mu yi kokari mu dabbaka, sai mu samu zaman lafiya a gidanmu. In baka ba wallahi sai an maka zanga zanga da yajin juyin mulki ake cewa, ko yajin aiki a gidanka. Annaban Allah Annabi Yusuf da kansa ka duba wahalar da ya sha a wajen ƴan uwansa saboda soyayya da mahaifinsa ya nuna masa. Duk da wannan shar'u man qablana ne, amma akwai darasi kwarai a cikin wannan. Ku rike shi a matsayin tsaraba ce ta hanyar tafiya. Mu dawo kan magana Annabi sallallahu alaihi wa sallama, mutum ne kenan mai adalci. Idan ka zo dangane da abin da ya shafi mu'amalarsa da matansa, Nana Aisha take ce ma ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya shigo gida kana fi mihnati ahlihi, yana tare da wato hidimomin matan shi, shine a kitchen, shine shara, shine tankade, shine yanka abu, duk abin da ka sani na mata suna yi a gida Annabi yana yi wa matan shi. Ina so idan muna buga misalan nan dan Allah mu rinka kwatanta kanmu a gidajenmu, irin mulkin da muke bugawa a gidajenmu, masha Allah tabarakallah. Mutum ne mai wasa da yara, aka ce da an kira sallah sai maza maza ya wanke hannunsa sai runtuma ya tafi masallaci. Kinan kaga yana kula da me haƙƙin iyali, da ɗaukewa iyali nauyi, da ɗaukewa iyali kewa, da taimakawa ainihin wato ba ni sunan shi iyalansa, baya sakaci. Haka aka ce a matsayinsa na shugaban al'umma fa, ba shugaban ƙasa ba, ba shugaban jiha ba, ba shugaban local government ba, shugaba na ƙasa gabaki ɗaya. Amma wallahi kullum kwanan duniya sai ya bi ɗakin matansa ya gaishe su min ghairi masis, ba tare da ya kusance su kusanta ta jima'i ba. Mata tara a lokaci guda, wancan kuna lafiya ya gajiya ya gida ya zauna a wurinta ƴan mintuna ya tafi, kuna lafiya ya gajiya ya kaza da sauransu. Ba irin kai ba, iyalinka tana kuka da kai, masinjanka ya fi iyalinka kusanci da kai. Akwai mutanen da tsakani da Allah rayuwar da suke da iyalansu wallahi akwai tausayawa a kan kansu kafin ma iyalan, saboda ba su da lokacin iyalan nasu, ba su da lokacin hira da su, ba su da lokacin tattauna da su, kawai dai sun rufe, dai sun ce sun yi aure, amma iyalansu ba su samun ni'imar da mata ya kamata ta samu a shari'ance. Kana da lokacin hira da kowa fa, zaka je office ka zauna kai awa 5 6 7 8 ka dawo musu a gajiye, amma idan ka zo ranka a bace da fada zaka shigo, kira kake kana fada ba a ganin hakorinka, babu alamar tausayi da sakin fuska. Idan ka dawo gida yara kowa zuwa yake makale gindin kujera, ai baba ya dawo. Kai da ake so idan baba ya dawo a zo da gudu a tare ka, a bude maka mota, a karbi abin da ka zo da shi. Matanka suna lale marhaba da kai, ƴaƴanka suna lale marhaba da kai, amma sai zama kana da kaswa, kana da kekasa, kana da bushewar hali. Walau kunta fadzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik, Allah ce fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Annabi kansa Allah ya ce masa da kana da kakkausar mu'amala, baka da hakuri, baka da lafazi mai kyau, baka da mu'amala mai kyau, da mutane sai sun baje ba za su zauna kusa da kai ba, dan dan adam kullun yana son mu'amala mai dadi. To yaya iyalinka kullun suna kuka da kai har kaga yaro yana Allah Allah ka kwanta, ka kwanta saboda ya samu saukin sha'ani, a raba masa dan abin da ka tafi ka bari. Kaga wannan rayuwar ba ta daidai ba. Ku tsaya ku ji dadi da iyalanku da matanku da ƴaƴanku. Mutum ya shiga gida ya kafa wata gwamnati ta musamman, ƴaƴanka su more ka, su ci ainihin wato moriyarka. Wallahi akwai dan da yazo ya same ni yake gaya min irin wannan, yace baban sa wani ne, yace amma wallahi malam ban isa in tunkare shi ko gaishe shi ba na iya zuwa ne. Yace duk bukatun mu sai yace aje a samu wani a office, wani yaran sa, ko wani sakataren sa, ko wani wani kanin matarsa, shi za ku je ku gaya bukatun ku. Duk wanda yake bukatar wani abu yaje gaya mai, kar a zo a tunkare ni. Idan matansa suna da bukata sai dai a yi wakilta wani. Wannan wace irin rayuwa ce nan Allah? Yace idan ka ga mun ganshi to sai dai in yazo fitowa mu daga masa hannu. Wannan ba gwamnati ce mai dadi ba a gidan mutane. So ya kamata mu yi kokari mu gyara. An ruwaito mana halin manzon Allah a cikin mu'amalolinsa da iyalansa, ummul mu'minin, yana cin abinci da iyalansa, yana wanka da iyalansa, kuma yana raba musu kwana na adalci. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam a karan kansa Allah ya bashi dama ya iya yin shekara guda a dakin mace daya in ya ga dama. Shekara guda in ya ga dama kuma ya raba. Allah ya ce da shi turji man tasha'u minhunna wa tuwi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk. In kaga dama ka jinkirtar da wanda kaga dama a cikin su, ka dauki lokaci mai tsawo baka je wajen ta ba, ka tare a wajen wata. Shi Annabi a karan kansa wannan khususiyar sa ne, kar wani yazo ya ce aga wata sunna an samu, a'a wannan ya shafi Annabi ne shi kadai, ya zabu wace ga dama. Amma duk da haka wallahi malam raba musu kwana yake, kuma duk da haka hali irin na mata malam ba a kyale shi ba. A hakan dan a nuna maka dabi'ar mace sai kai hakuri da ita. Wata rana Annabi sallallahu alaihi cikin dare yana dakin Nana Aisha, sai ya tashi ya ja jiki sai ya fita. Nana Aisha tace ina kallon sa, sai abun namu na mata sai ya kama kishi. Tace sai naji a raina ko dakin wata ya tafi. Ku ji wannan hadisin jama'a, manzon Allah ne Muhammad ibn Abdullah ya tashi da daddare zai je wani wuri, sai take cewa ko wani wurin za shi dakin matarsa, sai na bi shi yana tafiya ina bin sa, sai naga ya fita ya bar gida, sai naga bai tsaya ko ina ba, sai makabartar Baqi'a, Baqi'ul Gharqad, ashe tafiya ya karfe 2 karfe 3 ya je ziyara ya gaida mautattu ya musu addu'a. Tace naga ya tsaya, ya tsaya tsawilan yayi addu'a ya roƙan musu Allah, kawai sai ya juyo, ba abin da yayi in ban da wannan ba, ya juyo ya tafi. Da ya juyo ni ma sai na juya, ina sauri dan ya dawo ya tarar da ni a shimfiɗa ta yadda ya tafi ya bari. Ashe Annabi da yake tahowa ya hango duhun mutum a gaban shi har ya shiga gida, ya ga an shiga gida yana zuwa, sai ya dauki hannunsa sai ya sa a kirjinta haka, sai ya ji dak 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 dak. Ko me yi mata magana ba, ya san cewa me ta san cewa an gane me ta yi. Hali irin na mata, to sai kai hakuri kai ma. Shi yasa hularka idan ka saka a lokacin da ka fito ga dakin amarya an dauki hotonka, lokacin da ka zo dakin uwar gida da ya ka zo, akwai wata da ta zo ta kawo fatawa gurin wani malami, aikin banza, aikin wafi, an mai da mu ba komai ba, wulakanci. Wallahi tallahi idan dakin amarya yake hularsa a goshinta suke, ni ko ranan da ya zo fitowa haka na ganta hularta ya karkato da ita. an rena mun arziki kaza kaza aka ce alhaji ya aka yi haka yace wallahi tallahi ni ban ma san hulama na take a wannan ba ai hakuri Allah ba da hakuri Allah kai zuciya nesa kenan ana kallon ku hatta hulunan ku malam barin ga maka ko kamera bata kai mace sa ido ba kamerar gidanka CCTV ta gidanka bata kai matarka ba dan za ta gano abinda wannan kamera bata gano ba kurin hakuri suke da mu so ku yi wa matan ku adalci ku kyautata musu kuma dabi'ar su ne kar kai fada da matarka saboda tana da irin kishi san sake ki zan sallame ki ni ba za mu to haka Allah ya riga yi ta nana Aisha duba imani irin na nana Aisha duba takawa irin na nana Aisha duba kaza irin na nana Aisha duba ilimi irin na nana Aisha amma cewa ta ana imra'atun ghayur ni mace ce mai kishi tace kishi na hadda matattu nake yi nana Khadija ba ta bar duniya ba annabi sallallahu alaihi wasallama irin mu'amalar sa a gida ya wata rana baya mantawa da hatta matansa da suka rasu kuma shi baya mantawa da mutunci da aka masa duk din mutunci in an masa mutunci baya mantawa da haka idan aka zo wata rana aka yanka dabba sai yace akai wa kawayen Khadija akai wancan gidan kawar Khadija ba iyayen Khadija ba dangin kawayen Khadija a bayar abin nan ya kunci nan Aisha kullun annabi in yazo gida sai rinka magana Khadija sai nan Aisha take cewa wai me yasa ka damu da wata macen da kad halakat ta riga ta tare su ta mutu kuma Allah ya canja maka wacce ta fita malan ka duba a matsayin su na shugaban kasa a matsayin su na jagora a matsayin su na shugaban al'umma ka duba inda matarsa ce a takin din sa ina so ku fahimci wannan karatun dan mu zama masu hakuri da iyalin yar karamar yarinya yace kara ba 17 da kaje ka aurota sai ta gigita ka a gidanka ta fitar da kai daga hayyacinka ko baka gane wa yaranka sun gane tace me yasa ka damu da wannan sai annabi ya ce wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba daga nan nana Aisha sai ce shuru ta yi lakwas bata sake cewa komai ba kenan anan kai ma ba laifi a gida in aka dan girgiza ka kai ma ka dan girgiza su wani lokacin dan su gyara zaman su wannan ba laifi bane ba kuna tare da ni an ruwaito manzon Allah an ruwaito mana irin wasa da yake da matan shi dan mu gane wannan dan adam din abun koyi ne sallallahu alaihi wasallam mutun ne mai wasa da iyalinsa aka ce nana Aisha ta ce an ruwaito har guje-guje suke a gidansu guje-guje kara'is shugaba yace sai mu tsaya tace sai mu tsaya daga nan gurin zuwa can wani lokacin na wuce shi wani lokacin ya wuce da ina wuce shi daga baya zo yana wuce sai yace hadihi bitilka da mun yi tsere kin wuce ni yanzu kuma nazo ina wuce ki a farko in sun yi tseren ita ce a gaba tunda yarinya ce karama shekara 9 duka annabi ya bar duniya na Aisha tana shekara 18 kaga yarinya ce karama da haka tana da yarintarta sai ta abin nan to amma da ta zauna a gidan miji tunda dole in mace ta zauna a gidan miji za ta canja shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yazo sai wuce ta sai ce to gashi wai me yasa wai me hikimar ruwaito mana wannan hadisin wai imani zai kara mana wai takawa zai kara mana dan a koya mana human relation mai kyau tsakaninka da matanka kinan ba laifi bane idan ka kori yara ka ce kai kowa ya kama gaban sa bude mana nan gurin mu dan abin nan ba laifi bane sai ka huta malam hawan jini ya damu mutane damuwa ta damu mutane mutum yana buƙatar ya samu wato kwanciyar hankali wani in yaje majalisa kawai ya zauna yayi dariya akai wasa dariya sai bacci mai dadi amma idan ka zauna humum damuwa yata accumulating yana ta haduwa a kanka to dole ka rinka samun rawar kanka hanyar da zaka rinka hutawa da ƴaƴanka hutawa da matanka haka yaro karami ayin ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa wasa sai ya debi ruwa a baki ya fesa wa yaro irin yadda ake wa yara ka san yaro in ka watsa masa ruwa zai abin dariya haka to yana irin wannan dan sallallahu alaihi wasallam akwai yaro da yake zuwa da tsuntsu wajensa wata rana sai yazo babu tsuntsu manzo Allah yake cewa ya aba umayl ma fa'ala an-nughayl wani hadisi ne malamai suka yi dogon shirdi a kansa ya mai tsuntsu ina dan tsuntsunka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai mizah in aka ce idan sahabbai suka zo yan wanda suke kauye suna so su gane waye shi ba sa iya gane shi a cikin mutane malam sukan tarar da shi a tsakiyar sahabbai yayi wasa da wancan yayi dariya da wannan ayi raha da wannan ya tashi miƙe da wannan ayi kaza da wannan sai su suna tambaya wai ina manzon Allah sai a ce kaga wancan gashi can shine ai wani yazo shi bai yadda ba
ya sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da mayafin sa haka to anan bayan kafadarsa haka nan tsakanin kafadarsa akwai tambari na annabta an rubuta Muhammadur Rasulullah malam ba da biro bane ba kuma printing akai ba haka fatar jikin take Muhammadur Rasulullah ba kuna da Muhammadur Rasulullah ba a cikin masallacin nan to haka yake a dambare anan a ainihin bayan sa wannan mutumin da yazo kawai sai ya dabara kamar suna gaisa sai ya fusge dan mayafin sai mayafin sai ya fadi sai ya ga wannan tambarin wai dan ya samu kwanciyar hankali cewa shi annabin ne wannan kawai sai ya ga wannan tambarin sai annabi ya juya gan shi sai ya dariya yace na san me ya kawo ka kuma na san me kake nema malam duba mizah duba wasa da sakin fuska da mutane sannan malaman nan Allah musu rahama babu abinda ba su yi bayani ba akan sifar wannan bawan Allah komai nasa da ya shafi rayuwarsa ba abinda aka koyi wani yace la ta'ridanna li dhikrina ma'a dhikrihim laysa sahihu idha mashaka al-muqa'adi yace in ana ambaton mutane manyan mutane kar ku ambace mu ai subhanallah lafiyayye mai tafiya ba daidai yake da wanda yake zauna a ƙasa ba ai da bambanci da mai tafiya da wanda yake gurgu a zauna a ƙasa so manzon Allah matsayin sa da darajar sa ya wuce tunanin duk wani dan adam da mace ta tsuguna ta haife shi ba ayi wannan mutumin zai da annabi sai kama da annabi ka ahmada lam yunsha wala huwa yunshaqu inji mai ishiriniya yace kamar ahmadu kamar muhammadu ba a taba yin sa ba mace ba ta taba tsugunawa ta yi nakuda ta haifi wani mutum irin manzon Allah ba wala huwa yunshaqu kuma ba za a taba yi ba har duniya ta nade gaba daya ba za a taba yin wani mutum mai daraja irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama Allah ya dauka darajar sa babu wani mutum da yake da kima da mansibi da matsayi irin nasa sallallahu alaihi wasallama mansibul qudwa mansibul uswa wajen ya zama abun koyi alaihi salatu wassalam shi fa malam komai nasa abun koyi ne duk abin da ka gani masha Allah na tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abun koyi ne sai dai abin da Allah ya kebance shi da ainihin wato a shari'a Allah ya ce yayi koyi da dukkan annabawa da manzanni da suka gabata kai koyi da shi Allah ya ce ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi sune wadanda Allah ya shiryar da su to lalle kai shi aiki da shiryar su anan gurin ka nutsu an ce yayi koyi da shiryar annabawa da manzannin da suka gabata kai wata kila a calculation dinka sai ka dauka kenan sun fi shi ne tunda aka ce yayi koyi da su sun fi shi ne mu a iya tunanin mu an ce kai koyi da wani to kenan wani yana gaba da kai a wannan abin da aka ce kai koyi da shi to shi a sha'anin manzon Allah kuma ba haka bane abin da ya faru shine dukkan wani annabi da manzo Allah ya cika shi da sifofi na kamal sifofi na cika dabi'u na kwarai halaye na kwarai Allah ya zo yayi su suka zo gaba daya kuma annabi ya ce gaba daya koyi da su yayi koyi da su ko bai koyi da su ba to shi ga nasa sifar shi kadai sannan kuma ya hado da duk sifofin annabawan da manzannin gaba daya duk ya hade a kansa kaga ba wanda ya kai ya shi kenan yana da sifar wancan annabin 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 kuma ga nasa kaga ya zama tumi ya hada dabi'u da halaye na kwarai na dukkan sauran annabawa da manzanni sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya bashi sifatul kamali da nu'utul jamali Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana cewa mu koyi da shi a ko ina kamar yadda muka karanta aya a daga cikin ayoyin alqur'ani idan ka dubi aiko shi da Allah yayi tausayi da jin kai da ke tattare da aiko shi da akai Allah ya turo shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai shaida ne mai bushara ne mai gargadi ne mai wa'azi ne mai tarbiya ne mai hakurkurtarwa ne mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne mai tarin yawa inna arsalnaka shahidan Allah ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wa da'a lahum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila Allah ce mun aiko ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai shaida mai bushara mai gargadi mai fada mai jan kunne kuma mai wa'azi zuwa ga Allah kuma kai din fitila ne manzo Allah Allah ya sifanta shi ya zama sirajan munira kuma mai bushara ne ga mu'minai cewa suna da babban lada mai falalan gaske a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yace kada kai da'a wa kafirai kada kai da'a wa munafukai kuma ka rabu da su da cutarwar da suke maka ka dogara ga Allah tabaraka wataala lalle Allah shine wakilinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane innama ana rahmatun muhda ni farhama ce da ubangiji tabaraka wataala ya ba ku annabi rahama ne ga kowa Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba muturo ka ba face rahama ne da tausayi lil alamina kun san ma'ana wannan ayar rahmatan lil alamina ba a ce rahmatan lil mu'minina ba ba a ce rahmatan lil muslimina ba ba a ce rahmatan lil kaza ba rahmatan lil alamina in an ce al alam a larabci duk wanda ba Allah ba shine alam duk abin da ba Allah ba duk wata halitta in dai wani abu ne ka'ini da ya kasance a bayan kasa da dutse da itace da mutane da aljanu da musulmi da kafirai da manya da kanana da aljanu da mala'iku da duk wanda ba Allah ba sunansa alam to annabi Allah ya turo shi ya zaman to tausayi ne da jin kai ga dukkan halittun nan gaba daya hadda Emmanuel Macron shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama tausayi zuwan annabi rahama ce a gare shi shi yasa aka ce al'ummar gabaki daya ta duniya gaba daya ummatu Muhammad ne amma an raba ta gida biyu akwai ummatu da'awa akwai ummatu al-ijaba akwai al'umma wacce take da'awa yake mata kenan duk al'ummar duniya gabaki daya annabi yana musu da'awa mana mai wa'azi ne a gare su dan ku wa'azin sa ya isa ga kowa sai dai ya kibi akwai kuma ummatul ijaba al'ummar da ta karbi da'awar sune musulmi da mu'mine gabaki daya so ashe manzo Allah rahama ce ga al'umma gabaki daya arhamul khalqi wa arfa'ahum shi yafi rahama shi yafi daukaka kuma shi yafi kowa tausayi kuma shi yafi kowa girma shine aka ce da shi a azamul khalqi a duk duniya babu wani girma da matsayi da daraja girma in an ce wane azim ne to babu wanda kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka zo fasaha yafi kowa fasaha shi yafi kowa iya zance Allah ya bashi jawami'ul kalimi sai ya fadi kalma guda daya amma tana da ma'ana dubu Allah karim kalma daya sentence daya zai fada sai ayi volumes na littattafai akan magana annabi guda daya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu in zai fadi magana ba sai ya dogon nan ce ba kawai kalma daya zai fada yana fada kawai za a gane idan ka zo hakuri shi fa kowa juriya da hakuri a rayuwa ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hakuri duk zamu zo mu buga misali akan hakurin sa shi fa kowa gaskiya shi fa kowa cika alƙawari shi fa kowa sakayya da tukunci an yi bincike a duniya babu wanda in an masa mutunci yake tukunci sama da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har su suke yi su kawo masa kyauta saboda in sun kawo to zai ninki kuma shi fa kowa kyauta ajwadun nas yuti ata'a man la yakhsha al-faqr yana bada kyauta irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci wata rana wani yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana neman tallafi da agaji annabi yace mai ga raquma nan kora daga nan zuwa can gaba daya garke guda yace kora ka tafi da su kauyenku mutumin nan mallan da kyautar ta mai nauyi yace kada a mana izgilanci wai annabi yake ga kana mai izgilanci yace ba izgilanci nake ma kyauta na baka ɗebe ka tafi da shi ya kora raquman nan ji yake za a kira shi a ce kai dawo sahabbai mallan suka zuba ido suna kallo ai mallan yana komawa garin su yace kai jama'a kowa ya musulunta yace na dawo daga wurin mutumin da baya jin tsoron talauci baya tsoron talauci haka yake bayarwa yau mallan layyafa zai zo yanka layyafa sai yanka raqumi 100 layya a matsayin sa wanda yake kwana a gidansa wani lokacin yayi wata biyu ba ai abinci ba amma cikin abin da Allah ya hore masa sai yanka raqumi 100 kai ka taba yanka rago 100 ka taba yanka 50 wai mu yanzu gani muke burgewa ne kai ka samu wani katon rago mai katon kaho guda ɗaya ka yanka yanka dubu kowa ya zo ya ci nama ka raba ragunan layya duk kasan nan gaba ɗaya a cikin abin da Allah ya hore maka dan Allah wannan sunnar wani attajiri ko wani mai hali ya dabbaka mana ita wata rana a zo layya ya jera raquma 100 ya ce a zo a yi ta yanka mallam annabi da ya zo yankan ya yanka ya gaji sai ya ce Ali bin Abi Talib ka da sa kawai mallam an ci nama a wannan shekarar mallam yace nayi wa kaina layya kuma duk al'umma ta na mata layya yace daga nan har kiyama ta tashi wannan ababi ne kyauta kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam mallam bayarwa ke idan yazo fa dauka abu bai zai bayar baya irgawa duk abin da yazo dauka baya zai bayar shi baya irga dumbuza kawai ke sai dauka ya baka kowa alaihi salatu wassalam haka suke rayu da shi. Yasa malam a duniya Abu Sufyan yake cewa bai taba gan mutumin da dan adam yake kaunarsa irin manzon Allah ba, saboda komai shi ya wuce mutane malam, a gaba yake da mutane sallallahu alaihi wa sallam, ya ba su su ci su koshi, shi kuma ya je gida ba ya dishi. An sha zuwa ya gizo gidansa ya ce akwai abinci, sai su ce babu, sai ce inni idan sa'imun, to ni ina azumi yanzu. Ya zo babu abinci a gidansa, ya ce azumi yake. Amma duk da haka akwai ahlus suffa kuma, su Abu Huraira, wanda suke rayuwa a masallacin Annabi, kawai su suke zaune kawai, ba gida, ba mata, ba uwa, ba uba, ba gona, ba arziki, ba kasuwa, ba komai, su kuma jira suke yi kawai. In Annabi Allah ya bashi, shi ma ya takura ya basu, shi baya cin abinci shi kadai. Malam an ruwaito mana cewa kwanan cin abincin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hatta yahudu da nasara sukan zo su zauna su ci abinci da shi, shi bayarwa yake. Kuma shi in yazo kyautarsa baya ware wai wani musulmi ne ko ba musulmi ba, kowa in ta kama kawai bayarwa yake, alaihi salatu wassalam. Shi ne wanda yafi kowa bada kariya wa sahabbansa sallallahu alaihi wa sallama, kuma shi yafi kowa misalta abinda Allah ya umarce shi da ya aikata sallallahu alaihi wa sallama. Sifofinsa suna cike, wato ɗabi'unsa a cike suke da halaye na koyi. Idan ka zo dangane da Qur'ani, Nana Aisha take cewa idan kana so ka gane halin manzo Allah to karanta Al-Qur'ani. Wa kana khuluquhul Qur'anu, ɗabi'arsa Qur'ani ce gaba daya. Allah ya bashi sifofi madaukaka, yace wa innaka la'ala khuluqin azim, lalle kai kana kan ɗabi'a hali mai kyau kuma shi mai girma. Shi manzo Allah shine Allah ya rufe manzanni gabaki daya da shi. Duk an yi ta turo annabawa da manzanni sun zo sun yi ta zamanin su da lokacin su, shi kuma shine na ƙarshe. Khatam Allahu bihi ar-rusula, sannan littafin sa shine littafin al-karshe na Qur'ani. Akwai littafai suhufi Ibrahim wa Musa da sauran littafai na annabawa, da Qur'ani yazo sai zama muhaimina nalai, ya rufe kowanne littafi gabaki daya. Mu'jizar sa ita ce tabbatacciyar mu'jiza. Allah ya bashi mu'jiza al-Qur'ani, wannan Qur'ani izu 60, har duniya ta tashi za a yi ta karantawa, ana haddacewa, ana riƙewa, ana aiki da shi, kuma duka gaba ɗaya manzo Allah ne karɓo daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa shi yafi kowa cancantar ya yi masa gori idan ya yi masa, amma baya yi, alaihi salatu wassalam. Al'ummarsa ita ce mafi khairin, mafi alherin al'umma. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah wa law amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Ku al'umma manzan Allah ku ne mafiya alheri, haka Allah yace. Ku kuka fi kowa, koda ba a san ku, koda ana take ku, koda ana zagin ku, koda ana bata ku, koda ana cin mutuncin ku, koda ana blackmailing na addinin ku, kuntum khaira umma, ku ne mafiya alheri a cikin al'umma. Kun samu falala ne da matsayi saboda kusancinku da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa manzan Allah ya zama hujja ne akan dan adam da mutane gabaki daya. Za a tambayi aljanu ranar tashin alkiyama, kun yi aiki da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi? Za a tambayi mutane, kun yi aiki da abinda manzan Allah ya zo da shi? Wa in sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran فلما حضروه قالوا انستوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. اشي annabin ba na mutane kadai bane ba, na sakalaini ne aljin wal ins. Wa'azi qur'ani yazo yana karantawa, aljinu suka saurari qur'ani, suka dauki wannan da'awa, suka shiga suna yadawa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. So ashe Allah tabaraka wa ta'ala ya turo shi ya zamanto manzo ne ga mutane, manzo ne ga aljinu gabaki daya, kuma shine mutun na farko da kabari zai fara budewa ranar tashin alkiyama. In kowa ya mutu, Allah zai tashi kiyama, shi yace ana awwal mun yanshaqu anhu alqabr, ni ne mutun na farko da zan fara fitowa. Ka duba abun mamaki, shine na ƙarshe a cikin annabawa, al'ummarsa ita ce ta ƙarshe cikin al'ummomi. Amma idan Allah ya tashi alkiyama gaba daya, ana hura kafo wanda zai fara fitowa a duniya, ma'ana mutuwar da aka yi a duniya, a lahira wanda zai fara fitowa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu, ba wanda zai fara shiga aljanna sai shi, kowa zai tsaya a gefe sai ya fara shiga aljanna, kamshinta ya buge shi,
sannan kowa sauran mutane annabawa da manzannin Allah su shigo. Kuma ba wannan kadai ba, idan an zo yin hisabi mun karanta a hadisu shafa'a duk annabawan nan na Allah da manzannin Allah gaba ɗaya za su hada a filin tashi alkiyama. Mutane kowa za a yi ta kaiwa kuka ana cewa a lokacin mutane za su nemi su haɗa kansu su sanya za a yi, a lokacin malam aka ce Allah ya fushi da mutane irin fushin da bai taɓa yi da su ba, an yi banza da mutane malam kowa ya shiga uku ba san yadda za a yi ba. Allah ya sauko da rana ta yi ƙasa bai fi mil ɗaya ba tana fasa ƙwaƙwalen mutane. Wani gumi annabi ya ce iya gwiwansa idansa, wani iya gwiwa, wani iya ƙugu, wani yanda ka san mutum ya shiga cikin ruwa yana linƙaya, to haka mutane za su rinƙa linƙaya ran tashin kiyama a cikin gumi, a cikin gumi kowa ya shiga uku. Wani ya ce aljamahu iljama, gumi ya masa linzami, wanda suka fi kowa dogon wuya ran tashin alkiyama ladanai, shi kuma falalan ladani kenan, shi kam wuyansa dogo ne, gumin nan ba zai shanye shi ba saboda ya yi ta kiran sallah a duniya yana Allah, wannan Allahu akbar da yake yi Allah zai girmama shi da bashi wuya mai tsawo, kuma kwalliya ce tsawon wuya ran tashin alkiyama. Za su ce duk gurin annaba za a ji ana neman alfarma, to wannan shi ne ashe a lahira ma ana neman alfarma, muna neman alfarma a wurin kukuro kan mana Allah ya ko annabawan Allah, Allah ya mana hisabi a lokacin so ake faɗan wuta ya tafi, wuta ɗan aljanna ya tafi, kowa ma a sallame shi kawai an gaji da tsayuwa, kowa zai ce bai zai iya ba, sai a ce kowa sai nuna ya ce a tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine ash-shafa'atul uzma da ake cewa, idan an zo wajensa sai ce ana laha ana laha ana laha, ni na cancanta ne wannan ce, to ni na cancanta. A riwaya aka ce zai kafa goshinsa a ƙasa zai yi wa Allah kirarin da bai taɓa yi wa Allah ba, zai gaya wa Allah wasu kalmomin da bai taɓa gaya wa Allah ba. Allah zai ce da shi daga kanka salci uta washfa'atu shafa, roƙi za a baka, nemi ceto za a baka ceto. Zai ce ya Ubangiji muna roƙonka ka yi wa mutane hisabi, kowa ya san matsayinsa. A zo a yi wa mutane hisabi, Allah ya haƙuri, to a lokacin ne Allah zai ce wa mala'iku ku ɗebo su kelai ku ɗau goma a wani jama'a ba zai yi a tada ikiyama ba sai an yi lissafi. Kun sani a duniya ko ma'aikatar ku za a turo muku auditors, tashin hankali kuke shiga kuna raba addu'a a masallatai ko ai za a zo a mana audit? To akwai babban audit yau mai kiyama, audit a kanka, audit a kan ƴaƴanka, a kan matanka, a kan iyalinka, a kan ofishinka, a kan ma'aikatarka, a kan shugabancinka, a kan wane ne, a kan komai. Allah ya ce falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alannal mursalin, wallahi sai mun tambayi waɗanda aka aiko manzanni zuwa gare su, kuma wallahi sai mun tambayi su ma manzannin, har annabawan ba za a basu ba. Annabi Isa Allah zai buga misali da shi, yace ya Isa a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah, ya Isa kai ne kace wa mutane a duniya su rike ka da mahaifiyarka ku ne alloli ba Allah ba, kace kai Allah ne, kace Maryam ma Allah ce, mallan wannan a filin kiyama Allah zai tambayi Annabi Isa a gaban mutane, a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah, annabi isa zai ce qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub, ya ubangiji, ya ubangiji ban isa ba, ban isa ba, ban gaya musu wannan ba, subhanak sarki ya tabbata gare ka in har na faɗa ai ka sani, in ban faɗa ba ma ka sani, kai ne masanin gaibu waye, wai ana tauna tsakuwa ne dan aya ta shiga uku. Idan ba kyale Annabi Isa ba, in ba kyale Annabi Musa ba, in ba kyale ba Annabi Nuhu, Allah zai tambaye shi ya ce ya Nuhu me kai, zai ce nayi kaza nayi kaza, a tambayi mutanansa sai su ce, sai su ce ƙarya yake bai ba, la ilaha illallah, su ƙarya tashi sai ce ya Ubangiji a tambaye al'ummar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ne za su zama shaidata. Sai Allah ya ce ku al'umma ku bada shaida. To wannan shi yake nuna matsayin wannan al'umma ta annabi Muhammadu, ita ma za ta ma bada shaida ma akan wasu annabawa ba annabi Muhammadin ba. Sannan a tambayi manzon Allah shi ma yace lalle na shaida ya zo saboda Qur'ani yayi bayani. So a Qur'an a kiyama Allah zai ce azo da suke lai. Wannan cetan da annabi ya mutane azo da suke lai. Allah ce wa nadul mawazina al-qista li yawmil qiyama fala tuzlamu نفس شيء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها الله وكفى بنا حاسبين زامو زود سكيلي كو اي افوت كجي ذاك يتفيا با كو ولا يكي بي با دو وان دي جيد كايا وان دي سكو وچه كايدا با سيان اونا شبا تو اكي اما زان ازو اونا كايا كوا كوا زي زود لتافن سداما اتتردشي كوا زي زود كايا سا الله زي شكوي او هكذا اتا اونا متاني فمن ثقلت موازينه وند ما اونن سي نوي تو wannan ya dace yana cikin mutanen kirki wanda ko ma'aunin sa ya zama ba nauyi babu komai to shi kuma ya shiga uku fa ulaiikal ladina khasiru anfusahum wadannan sune suka yi asara manzo Allah ya ce za a zo da mutum ka ganshi kato kaya guda mai nauyi a duniya a skelin duniya amma wallahi ana dora shi a skelin Allah ran tashin kiyama لا يزن عند الله جناح بعوضة والله أوجن الله ما لم بيكيف بكين صوروبا أدورا شيء امتي زينونا أما الدنيا كاياني هدا كاسمي يا كاري رأي وسبي أيكم الله ونشيني أبن توسين متن الله تبارك وتعالى يباشي داما أما بيبوتا الله با. والله با وند إموري ورأي وإرمي بيوم الله جماعة بوتر الله شيني دندن رأي duk abin da ubangiji yayi maka idan baka yi wa Allah bauta kai asara baka san dadin sallah ba baka san dadin azumin litinin da alhamis ba baka san dadin sadaka ba baka san dadin taimakon mutane ba baka san dadin zuwa haji ko umra ba baka san dadin qiyamul layli ba baka san dadin kaza ba kawai kana rayuwa mai babbancinka da dabba inhum illa kal an'ami bal hum adall Allah ya ce ga sunan kaman dabbobi sun ma fi dabbobi bata yanzu kai din ni'imar da ubangiji ya maka amma baka iya bautawa Allah mutum baya sallah dazu ake ba ni labari cewa wani bawan Allah musulmi ne wai duk azumin nan da aka yi gaba daya ko dai bai ba ga arziki ga wadata kuma in yaje office ai ta gaishe shi a bi shi a rufe masa kofa ai Allah ya sa ɗan adam suna tuma hidima amma kai ba za ka yi wa Allah hidima ba a bude maka kofa a share maka office ai maka kaza in ka zo a tsaye da kowa ka wuce amma kai baka iya yi wa Allah bauta da wannan fuskar zaka je kaga Allah ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ceci al'umma ta hanyar sawa ayi musu hisabi kowa ya san matsayin sa wani ba Allah yake cewa mimma zadani sharafan wa tihan wa kittu bi akhmasi ata'u suriya dukhuli ta qaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li labiya yace abin da yafi ainihin ƙara mun ɗaukaka da sharafa matsayin da na samu kasancewa na cikin bayin Allah kuma da Allah ya sanya mun annabi Muhammadu shine annabina sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah yana faɗa kamar yadda Anas ibn Malik ya ruwaito yace duk wanda ya samu abubuwa guda uku a duniya to ya samu dandanan imani na farko an yakuna Allah wa rasuluhu Allah da manzo Allah ya zama su yafi so sama da kowa kaji dandanan shine mahallu shahid ya zama Allah da annabi shi kafi so a duniya kafi san sama da babanka kafi san sama da mai gidanka kafi san sama da matanka kafi san sama da dukiyarka kafi san sama da mulkinka kafi san sama da arzikinka kafi san sama da kowa wannan in ka samu wannan ka samu dacewa Hassan bin Sabit wata rana yake cewa da aka zagi annabi aka bata shi kafirai suka bata shi yace fa inna abi wa walidati wa irdi li irdi muhammadin minkum wiqa'u yace da babana da mahaifiyata da mutunci na gaba daya zan iya bayar da shi dan in kare mutunci da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan can manzon Allah gaskiya ne bai taba sanin ƙarya ba a rayuwarsa kwata kwata ƙarya bai santa ba a rayuwarsa ko da wasa ko da ainihin abu bai taba sani ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai irin da wasa din nan ya faɗi magana ta ƙarya ba yayi kun san jama'a fa ko ƙarya fa ko ta wasa ce haramu a aiwa ne yazo yana neman kaza kaza a dan Allah fa a da wasa nake to ƙarya kai kuma za a rubuta maka kai ƙarya ba a yin ƙarya ko da wasa ba a yi. Sayyidina Usman cikin yabansa da aka yi ake faɗa wata rana yace wallahi Usman bin Affan yace wallahi na rantse muku da Allah tunda nake a iya sani na ban taba yin ƙarya ba ko a lokacin jahiliya ko a lokacin musulunci. Usman bin Affan kaji wani suke ne malam magana mai nauyi yace ƙarya ban taba yi ba saboda su ƙarya aibu ne a tattare da su mu ko yanzu da ita ake cin abinci saka riga da ƙarya ka gina gida da ƙarya kai kaza da ƙarya kai taiwa mutane ƙarya har ƴaƴanka su gane makareci ne kai wani yaro ya ce gaskiya baban mu mugun makareci ne yaro ne karami malam ido ubansa wannan shi da saboda yanayin ƙaryar ta yi over ka musu ƙarya sun gane ka musu ƙarya ba yi da kyau ba kamala ba ce cikakken mutum yana ƙoƙarin ya faɗi gaskiya a cikin mu'amalarsa zancen manzon Allah gaskiya ne ba a taɓa sanin sa da ƙarya ba inna sidqa haka ya faɗa yahdi ila albir wa inna albir yahdi ila aljanna jama'a gaskiya ita take shiryarwa zuwa ga bin Allah tabaraka wa ta'ala shi ko bin Allah shi yake shiryarwa zuwa ga aljanna yace wa inna ar-rajula la yasduqu mutum zai kasance yana yin gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi mai gaskiya ne a wajen Allah in aka riga aka rubuta kai mai gaskiya ne a wajen Allah shikenan ka samu dacewa yace wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar ita ƙarya tana shiryarwa zuwa ga fajirci fajirci kuma yana shiryarwa zuwa ga ƙarya zuwa ga wuta yace mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya ya saba da yin ƙarya har sai an rubuta shi maƙaryaci ne a wajen Allah hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaskiya da tare da iyalinsa yayi gaskiya tare da abokanan gabansa bai musu ƙarya ba yayi gaskiya tare da abokanan sahabbansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rayu gaskiya ita ce rigarsa gaskiya ita ce wandansa gaskiya ita ce hularsa gaskiya ita ce komai da riƙon amana sallallahu alaihi wa alihi wasallama dukkan zancen manzon Allah dukkan aikin manzon Allah dukkan mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ginu ne akan me akan gaskiya gaskiya wa na nesa gaskiya wa na kusa gaskiya wa abokin gaba gaskiya wa masoyi ba wanda yake yi masa ƙarya Allah tabaraka wataala yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda kai imani ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya ka zama mai gaskiya a cikin mu'amalarka kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ce falau sadaqullaha lakana khairan lahum da za su yi wa Allah gaskiya to da yafi alkhairi a gare su jama'a Allah yake banci manzon Allah da abubuwa kamar haka na farko dai risalar sa sakon sa general sako ne yanzu da sauran annabawa wani an turo shi a bangaren taki wani an turo shi a bangaren gabon wani an turo shi bangaren afirka wani an turo shi kaza shi kuma manzon Allah da Allah ya turo shi sai ya turo shi gaba ɗayan al'umma duniya tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira Allah ya saukar da alqur'ani gare shi ya turo shi dan ya zama mai gargadi ne wal alamin in an ce alamin talikai gabaki daya wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira ba mu turo ka ba face gama wato dukkan duniya gaba daya kana mai musu bishara kana mai musu gargadi amma walakin aktharan nasi la ya'lamun Allah ya daukaka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi fa da ku ba daya bane ba la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwada ku daina sanya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuke kiran kowa so ake a nuna muku kar ku dauka matsayinsa da martabarsa iri daya ce da ta kowa shi yasa a zance mafi inganci bayanai na malamai al-sunna Allah ya yi musu rahama annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne saboda qur'ani ya ce mutum ne wal innama ana basharun mithlukum yuha ilayya amma ana yi masa wahayi mutum ne ba irin mutane ba shi ana masa wahayi kuma a masu wahayin ma shi ne aka fifita shi yafi kowa da haka sai Allah ya sifanta shi da sifofi na mutane amma kuma ya fifice su da daraja da matsayi idan kace manzo Allah ba mutum bane ba to ka rage mai daraja dan Allah ya ce walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min at-tayyibat mun karrama bani adama
shi yasa malamai suka ce hatta mala'iku ai basu kai annabawa ba da manzanni ba su kai su ba to sai wani yazo saboda san annabi ko kaunan manzon Allah ana yana ta fada ana cewa annabi mutum ne to in ba a ce mutum bane ba to me za a ce aljani ne za a ce ko mala'ika ne za a ce ko kuma wace halitta ce dole ka ce mutum ne amma wanda yafi kowa daraja yafi kowa matsayi mun sani yayi aure mun sani ya ci abinci yana da yaya yana da mata ya rasu an binne shi a kabari yayi kaza ya ci mai dadi ya ci marar dadi yayi ciwo yayi rashin lafiya ya warke dukkan wasu a'rab da suke samu albashariya suke samu dan adam sun samu annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya hada da'a da da'ar annabi saboda matsayinsa da darajarsa Allah ya ce qul ati'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin ku bi Allah ku bi manzon Allah in an zo kiran sallah ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah idan ka zo tahiyya dole musulmi in zai sallah sai ya ce abduhu wa rasuluhu idan ka zo kabari za a tambaye ka dole ba za ka wuce ba baka cin jarrabawar sai an tambaye ka ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta qulu fi hadha rajul ladhi bu'ita fikum me addininka waye annabinka a kabari sai an tambaye ka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so in baka bi shi ba anan duniya ba za ka iya bada ansar ba duk wanda ya fada da shi ko yayi fada da sunnarsa ko yayi fada da shari'arsa ko yace shari'arsa kauyanci ce ko yace shari'arsa rashin wayewa ne ko kuma yace takhalluf ne raj'iyya ne komawa baya ne ai duniya ta ci gaba ya za a zo a mai da mutane irin wannan tsari wai an karanta hadisin manzo Allah ne an ce annabi ya ce ai kaza ya ci kaza shi kuma yana cewa duniya ta ci gaba kar ai wannan ai na duniya subhanallah to duk wanda ya zama baya bin annabi ko ya kareta manzo Allah wallahi idan an tambaye shi ba zai iya ba da amsa ba Allah ya girmama shi a cikin al'ummarsa ya bashi matsayi shi yasa malam idan yazo aka ce gabaki ɗaya sahabbai malam sai su canje yanayi da in kafin yazo suna wasannin su da shakatawar su amma yana zuwa sai ayi shiru in yana magana sakatu ka anna ala ru'usihim at-tayr yanda ka san tsuntsaye ne akan su idan annabi yana magana Allah ya ladabtar da su yace ya ayyuhal ladina amanu لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون شي فسبوده متسينسا ان هنا كاي magana ma ka daga sauti ba ai idan annabi yana magana shiru ake kuma in za ai magana ba ai da karfi wannan ta sa wani sahabi shi Allah ya jarrabe shi yana da babban sauti ne in yana magana magana sa da karfi yake kowa sai ya ji ana saukar da wannan aya kawai sai ya daina zuwa masallaci annabi ya daina zuwa sai annabi ya ga bayan garin sa ce ina wani aika masa me yasa baka zuwa masallaci kaga cikin dabi'un sa yana bincikan waye ya zo waye bai zo ba saboda mutum ne mai son mutane ina wani sai ce ai ba zan iya zuwa ba saboda Allah ya saukar da aya a daina daga sauti ni kuma Allah ya jarrabe ni da babban sauti manzo Allah ce ka dawo ba da kai ake nufi ba sallallahu alaihi wa sallama shi yasa aka ce ku so shi wal in kana aba'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله يجير وسأبوا أن متعني سكفسوا الدنيا يتي إذن إيا ينكو دا إيا ينكو دا ينكو ينكو دا ما تنكو كومذا جنكو دا دن ينكو da dukiyar da kuka tara da kasuwancin da kuke yi ba kwa so ya lalace ko ya kare da gidaje da kuka gina kuka amintu kuka yadda da waɗannan gidaje su kuka fi so sama da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku zauna da jihadi saboda Allah to ku zauna ku jira sai Allah ya zo muku da al'amarin shi anan abin da ake nufi kar ku yadda ku fifita daya a cikin waɗannan abubuwa guda takwas da aka faɗa akan san Allah akan san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa sahabbai suka nuna masa wafa'i suka nuna masa kauna malam a yakin Uhud Ibn al-Qayyim yayi bayani yake cewa qutila Mus'ab ibn Umair an kashe Mus'ab ibn Umair saboda annabi Mus'ab sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair wani sahabi ne matashi makarancin alqur'ani dan gata kafin ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mahaifiyarsa wacce take mai hali ta dauki nauyin sa ta dauki dukkan bukatunsa a duk makka ba wanda yake sa riga irin ta Mus'ab a duk makka ba mai fesa turare irin na Mus'ab annabi yana zuwa yana kira sai Mus'ab ya ce nayi imani na yadda nabi
mahaifiyarsa ta ce ka rabu da Muhammadu, yace mama ba zan rabu da Muhammadu ba, ka rabu da shi, yace ba zan rabu da shi, tace zan mutu in ba ka rabu da shi, yace wallahi ya umma law kanat laki mi'atu nafsin, wallahi ya mama da kina da rai 100 wannan ya fita, wannan ya fita, wannan ya fita, wannan ya fita, wallahi ba zan taba barin annabi Muhammadu ta dauke masa dukkan taimako da take masa. Malamin matashin da yake saka sutura yake saka riga sai da yawaye gari malam, wallahi malam rigar da zai sa ta gagare shi faci ne a jikin rigunan ta gaba daya. Malam da aka zo aka kashe shi a yakin Uhud, kun san ya aka yi aka kashe shi, shine bodyguard din Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk sahabbai sun tafi suna yaki, shi kuma ya kasa bari inda Annabi yake, kawai kallo yake, wa zai kawo manzon Allah barmaki in an harbo kibiya ya sa ya tare haka, wani kafiri ya sace shi, malam ya sare shi ya kashe shi, abun tausayi malam Musab da aka zo za a binne shi, wallahi malam likafanin da za a binne shi ya gagara. Shi yasa dan Allah ya tara maka duniya ko ya baka mulki ko ya baka sarauta, kar ka dauka fa kai din ka fi kowa ne, ganin dama ne na Allah dan ya jarrabe ka, zaka sai aljanna da dukiyar da Ubangiji ya baka, zaka nemi aljanna da mulkin da Allah ya baka. Malam aka zo za a binne shi aka rasa likafani, aka jawo aka rufe kansa kafar sai ta bayyana, in an jawo an rufe kafar kan sai ya bayyana, Annabi sai ya fashe da kuka sai hawaye ya zo masa yace ku lullube kansa ku dauko ganye na tsaure ku lullube min kafarsa ku binne shi. Yau ga Mus'ab ibn Umair da ya ga gata ya zo ya mutu an zo binne shi babu likafani, amma su ne na gaba gaba a cikin aljanna insha Allah. Bayan shi Malik ibn Sinan baban Abu Sa'id al-Khudri, shi kuma da aka zo a yakin Uhud aka fasa manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallam, akai harbi aka buge shi ko da kwalkwalinsa hular kwanansa ta fasa masa kai, jini yana ta tsiyaya, malam bakinsa yasa yake tsotse jini a jikin Annabi saboda kauna. Malam idan fa ya tofar da yawo ya ka ya tofar cafkewa suke saboda kauna. Malam guminsa fa ba irin gumina ne ko naka ba, turare ake yi. Ya je gidan Rumaisa Ummu Sulaim matar Abu Talha al-Ansari, babbar mace ce, yana kai mata ziyara, ya je gidanta ya huta har bacci ya kama shi, ya yi gumi ya jika shimfiɗar da ya kwanta, yana tashi ta ce alhamdulillah, ta sa abun matsewa ta matse wannan gumin ta zuba a kwalba, ta ce a duniya ban taɓa samun turare mai ƙanshi irin wannan ba. Idan an zo masa aski fa malam gashinsa baya faduwa ƙasa, ɗaukewa ake yi. Talha shi ne mai raba gashin Annabi, sahabbai kokawa suke akan gashinsa, kokawa saboda tabarruki ake yi da shi, ya tabbata atharun nabi yutabarrak biha, abubuwan Annabi ana tabarruki da su, guminsa miyaudinsa kazaɗinsa ana tabarruki da shi. Sai ya ce wa Talha ɗauki idan an gama ka rarraba musu ka ba su ɗaya ɗaya biyu yadda ya samu. Shi gashinsa baya faduwa haka a banza sallallahu alaihi wa sallama, ruwan alwala sakadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, idan yayi ruwan alwala ya rage malam, ko ruwan alwalansa da yake diga kamar sa kashe kansu saboda cinko sun amfani da wannan ruwan. Kana da wani mutum mai daraja sama da wannan? Kana da wani wanda dan adam aka taba yi maka bayanin matsayinsa da darajarsa mutanensa suka yi masa wannan sama da wannan? Qatada ibn Nu'man saboda tsabar kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin Uhud, idan sa gaba ɗaya aka cire shi aka harbe shi, idan ya fado gaba ɗaya yana jale-jale, yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Annabi ya dauki idan da hannunsa yace bude, ya bude ya maida idan ya soka ya maida shi ya mai addu'a, yace idan nan ba idan da nake gani a rayuwata sama da wannan idan. Malam an zo za a yi alwala an rasa ruwa, sahabbai suka shiga uku, ya za a yi? Yace ku zo ku kawo ɗan ruwan da ake da shi. Aka kawo, sai ce duk ku zo ku yi layi, ya kafa yatsansa haka, kaga hakan nan, yace ku zo ku yi ta alwala, kurin ruwa ya taɓulɓula. Wani hadisi ne fa sahihi, ruwa ya taɓulɓula, asalin famfo kenan malam, ya zuba ya zuba ya zuba ya zuba, suka yi alwala suka sha har suka yi guduri,
ya dauki hannunsa ruwan ya tsaya sallallahu alaihi wa sallama. An je yaki aka kirawo shi yazo zai ci abinci, wanda daga cikin sabo ya gayyace shi yace ga abinci nan an zo ka zo ka ci ya rasulullahi. Annabi yana zuwa sai yayo gayya, sahabin ne yace subhanallahi ni abincin nan na mutun ɗaya ne nayi, kuma annabi ya gayyato mutane shi saboda tausayin sa, shi komai ya samu fa da wasu yake ci, shi ba baya ba cinye duba ne shi, shi duk abin da ya samu yana taimaka wani. Ka zama mai irin wannan halin, in ka samu wadata kowa ya ji wadata, na so na san ka rinka ratsa mutane kowa ya san ka samu, amma ka zama gola ko gola ai yana takewa ya dan harba ta shiga yazo shi har sallallahu wannan abincin fa ba zai isa ba, ya za a yi ya je wajen matarsa suna kuskure yace kai yanka ka ce wa matar kar ta sauke abincin ta bar shi akan wutar zan zo a bani ludayi aka bashi. Yazo yayi addu'a yace a zo a yi ta diba a kawo kwano a irga mutane mutun nawa ne, yace to a rinka shigowa goma goma, yace ya rasulullahi abincin mutun ɗaya ne fa, yace na ce ma goma goma za a shigo a tukunyar ba a sauke ba, ana gaurayawa ana diba ana zubawa, yace ita zubawa a ta zubawa a ta zubawa a ta zubawa, a wata riwaya shi yake zubawa yana zubawa goma su shigo su ci su koshi, duk hadamar da za su yi su ci su koshi su fita, goma su zo su ci su koshi su fita, goma su shigo su ci su koshi su fita, sai da kowa ya kare. Annabi ya ce a duba ba saura, aka ce ba saura, ya ce to ga abincin ku yana nan. Malam abubuwan sana alkhairi suna da yawa kwarai da gaske. Abu Dujana a ranar yakin Uhud, Abu Dujana saboda tsabarsan manzon Allah da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yayi haka kawai ya kare Annabi, ana harbin kibiyoyi kafirai suna harbi kurin Abu Dujana yasa gadan bayansa kawai ya lullube Annabi. A riwaya ake cewa Ibn Qayyim yake faɗa cewa idan aka harbo kibiya bau wallahi sai ya shanye sai ya rike haka, idan aka daɗa harbuwa sai ya rike. Talha da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo jini yayi jini zai hau abun hawa sun kuyawa yayi gadan bayansa Annabi ya taka ya hau, sun bayar da rayuwarsu gaba daya don taimakon wannan bawan Allah. La ilaha illallah. Shi yasa ranar da ya rasu Anas ibn Malik yake cewa Madina ta yi duhu irin duhun da bata taɓa yi ba, saboda mun rasa uba, mun rasa jagora, mun rasa mutum wanda yake kamar ba mutum ba. Wasu habbai suka ce bai mutu ba, daga cikinsu akwai Anas, akwai Umar. Da gaske Umar ya zo ya ce duk wanda ya ce manzon Allah ya rasu sai yana tsare wuyansa ya zo masallaci, ya samu masallaci a cike, sahabbai ana jimami ya miƙe, ya ce wanda ya sake cewa Muhammadu ya rasu sai na yanke wuyansa yau. Malam Abubakar ne ya fitar da mutane daga cikin wannan rudo, shi kuma yana wata unguwarsa gidan wata matarsa, ya samu labarin ya taho ya ga garin duk ya canja, ya zo ya tarar da gidan Annabi a cike sallallahu alaihi wasallama, ya samu Umar ya wuce bai masa magana ba, ya shiga ɗakin matarsa kine na Aisha kuma ƴar ya ga nana Abu Sayyidina Abubakar, ya ga Annabi a lallube kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya bude mayafi yayi wa Annabi sumbanta a tsakanin hancinsa da goshinsa, yace tibta hayyan wa maitan ya rasulullah, kanshi kake kana raye kanshi kake kana mace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace Allah bai hada maka mutuwa guda biyu ba, kawai ya juyo ya lullube shi yace ya Umar, ya tarar da Umar yana huduba, ya Umar ijlis, zauna ya Umar, manya sun yi magana, Umar sai ya zauna, sai manzon sai Sayyidina Abubakar ya hau minbari yace ayyuhan nas man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. من يونا محاضرة ني دنونا solidarity كمن ذن الله صلى الله عليه وسلم منونا منا تاردشي منا الله ودري دزاجي أن نبدأ أكي دكاتون دن أكي ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم أكسا فرنسا دشيوغبان كسا فرنسي يقوي بايا
aka ci mutuncin musulunci da musulmai wannan mutum wallahi sai mu debi kwanaki bila adadin muna bayani akan darajarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama so kar ku manta ya ku al'umma musulmi wajibi ne alama ce ta imani in an taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka nuna kana son annabi kuma duk yanda zaka iya bada gudummawa da taimako ka bayar dan ladabtar da wanda ya zagi annabi ko ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma wannan yakin wallahi muna shaida wa duniya ba wanda ya isa ya fada da annabi wallahi ya kai labari kuma duk wanda ya zagi annabi ko ya ci mutuncin annabi to ya shaurari masifar da za ta tinkare shi ba a taba saba zagin annabi aka kai labari ba ba a taba cin mutuncin manzon Allah aka kai labari ba duniya gaba ɗaya ta shaida da falalarsa da matsayinsa da darajarsa kuma a duniyance wannan cin mutuncin yancin dan adam ne shi manzon Allah is he not a human being shi ba dan adam bane ba ina a human right where are you kuna ina in an taba mutum ɗaya a duniya ai kuna kwazo ku ce kaza ku ce kaza me yasa ba ku yi magana ba me yasa ba ku ba da kariya gare shi ba kuma wannan cin mutuncin ka'ida ne ta duniya ta freedom of religion mutum yana da yanci yayin addini ba akwai masu bautar itace ba ba akwai masu bautar dutse ba ba su ba akwai masu bautar wuta ba ba akwai masu bautawa devil ba shedan ba suna da yanci to dan me za a zo ana taba mana abinda muka yadda da shi muka amintu da shi me ya alakar yin mutumin annabi a zage shi an hana musulmi sallah an rufe musu masallatai dukkan kungiyoyi na addini a kasar Faransa ana ta rufewa har wani ministan su ya fito kwanan ne yake magana cewa su suna murnar ma ba su taba ma rufe masallatai da rufe wuraren addini musulunci ba irin wannan shekarar ba kaga mutane suna sallah a titi suna yawo da portable microphone portable loudspeaker sai dai in sallah ta kama su kawai su tsaya a titi su zo su yi sallah dan an rufe musu masallatai duniya ta zuba ido tana kallo ba za a yi magana ba Allah wadare da wannan abu muna fatan Allah ya ba addinin musulunci kariya Allah ya ba mu kariya da kariyarsa Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma Allah ya tashe mu cikin cutar tutarsa kuma ya sanya mu cikin wanda zai ceta yawmul qiyamati wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam